Manuel Ebueca en Guatá.
Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Zamu kawo muku shirin Ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone makuma su saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓa batun ƴanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya wanda ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi da makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Makon da ya gabata, wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu ƙwararru game da wannan batu. Wannan makon kuma ta ji ta bakin Aliyu Samba, jagoran ƙungiya da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da cin zarafi na mata da maza shahar jihar Kano.
To bari mu dawo gare ka Aliyu Samba, a duba da cewa kai ke jagorantar ƙungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata, wanda mataki ya kamata iyali ko kuma in ce iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata, duba da yanda abubuwan tsada suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin ƴaƴansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu a cikin al'umma?
To assalamu alaikum warahmatullahi. Da farko zan iya cewa yau mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda dan adam bai san kimar rayuwar dan adam ba, kuma dan adam da kansa yake iyakar kokarinsa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwansa dan adam, ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin yayi wani bashi idan an yi masa zai zamantowa cutarwa gare shi. Wannan ɗabi'ar ta riga ta zamanto kamar ruwan dare a cikin irin society da muke rayuwa a cikin sa yanzu. To matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun dauka gaba daya, wanda ba wai ya takaita ne ga iyaye mata ba, wannan haƙƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba daya. Na farko akwai buƙatar a ilmantar da yara. Ilmantar da yara ba wai ina magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma makarantar islamiyya da ake ba, ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abin da ya danganci waɗansu sensitive abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwa. Yau za ku ga iyaye tana da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara 5, 6, 7, 8 zuwa shekara 13 ko 15. Kullum abin da yake faru nuna mata shine kada ta kusanci maza, in ta kusanci maza ranta zai baci, za a hukunta ta, za a yi mata kaza, za a yi mata kaza. So amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusanci ta ko yunkurin yi mata wani abu yanda ta faɗa. To tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka kina yin kaza za a yi miki hukunci kaza, sai ya sa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kamata da yunkurin yin fyaɗe kuma an yi musu fyaɗen in sun zo cikin al'umma su shiru. To wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaɗuwar wannan fasaji na fyaɗe a cikin al'umma. Wannan shine matsala ta farko. Abu na biyu kuma shine a lokutan mafi akasa idan an yi fyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗen, wanda wannan ita ce matsalar da ta fi damun mu a yanzu, kuma ita ce abin da muke iyakar ƙoƙarinmu domin mu ga mun wayar da kan mutane. Babu yanda za a yi idan an faɗa gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifinka ne, dan me zaka bar ƙauren gidanka a buɗe, ko dan me zaka sa kwaɗo mara ƙarfi, ko dan me zaka kaza. A'a, jaji ake zuwa a taya mutum, a taya shi alhini, a nuna masa wannan abin da ya faru da shi tsautsayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba, a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa. Amma me yasa ba a yin haka akan waɗanda aka wa fyaɗe? Kullum wanda aka wa fyaɗe abin da ake ƙoƙarin nuna shi ne ita ce mai laifi. ta yi shigar banza ne, ta ji kame mutuncinta, ta ƙin aure ne da maganganu makamanta haka. To idan muka duba kuma kaɗan yanzu ƙananan yara ai cewa shekara biyar ko shekara biyu, wasu ma 'yan watanni. Don a kwana-kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata 'yar wata uku da aka yi fyaɗe, to ita kuma ta shigar banza ta yi. To abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ce ta ba da gudunmawa mai ƙarfi gurin yaɗuwar wannan matsalar. Kuma babu yanda za a iya gyara wannan matsalar sai al'umma ta haɗu guri guda, ta kuma yi yunƙuri mai ƙarfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Idan matsala ta riga ta zo, dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsalar. To ya kamata al'umma ta zauna ta yi kyakkyawan nazari. Nan daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan, wannan ƙungiya ta mu ta Mazi Movement Against Rape and Sexual Violence. Duk ƙarshen wata mukan bi ƙauyuka na karkara, irin karkara kan mu je mu tara al'umma gari, mu faɗakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin 'ya'ya mata da ake yi, da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun ɗauka. Wanda zuwa yanzu za mu iya cewa aƙalla akwai suspect da aka yi, aka samu waɗanda masu da irin wannan laifuffuka na fyaɗe a baya, aƙalla mutum 38 da a yanzu haka kotu ta riga ta yi conviction ɗinsu. Waɗanda aka kai kotu sun kai mutum 70. To idan da a ce al'umma za su dinga ba da haɗin kai da gudunmawa, duk sanda aka same irin wannan kisan, abu matakin farko shi ne a ɗauki kisan nan a kai hukumar 'yan sanda. Hukumar 'yan sanda za su ɗauki victim ɗin, za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta, a rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report a kan wannan al'amarin da ya faru. Daga nan su mika hukumar 'yan sanda, hukumar 'yan sanda ta dawo da wannan kisan zuwa state CID. Wanda sai ya yi zafi iya ƙoƙarinsu na ganin cewa an ɗauki matakin da ya kamata. To amma da akasari ba a yi. Akwai wannan ɗabi'a ta cewa ko kuma in kira ta stigmatization da ake yi a cikin society, wadda aka yi fyaɗen za su ana tsangwamar ta lokacin auren ta, ma ringa cewa wancan ya antara mata fyaɗe. To sai mutane suke sa irin wannan fargaba a gidansu da ganin cewa idan aka yi ayyansu fyaɗe, to kuma aka ce magana a yi lura ita.
To masu sauraro, abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai makon gobe, za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin Ina Za Mu Je Matasa. Ki sa madadin kowa da kowa, musamman ma ita wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim. Salman Abo da haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta lafiya. Ma assalamu.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin Ya Mace.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da wannan lokaci. Mu barkanku da sake kasancewa da shirin Ciwon Ya Mace, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Malamai barkanku da shigowa wannan zauri.
Hajiya Rabi, yaya zaki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa, musamman ma a Najeriya?
Alhamdulillahi ala kulli halin, harkar tattalin ilimin yara mata a Najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah mun samu ci gaba. Kusan abubuwa uku da ake ganin suke faruwa ga harkar ilimin yara mata: talauci, jahilci da sakaci. To amma a yanzu Allah cikin hikimar shi mun samu cewa yara yanzu birni da ƙauye matan sun san cewa ilimi shi ne abin jagora. Kowa yana neman ilimi da ƙauye. Nakan tuna shekara 1983 sanda nake principal a ƙauye a Kano a Kabo. Duk sanda aka zo hutu aka dawo, in kina da yara 50 mata a misali daga Rogo ne, Bari ne, Butu-butu, Karaye, Dawakin Tofa, duk dai area din da take nan kusa da gwarzo lokal gwamnati, idan aka dawo daga hutu in kina da yara mata 50, insha Allah kafin tsakiyar term guda 35 sun gudu, musamman makarantun da suke ba su da katanga, ba masu gadi masu kula, guduwa suke. Amma yanzu gashi nan yaran mu da mata da yawa a je suke, amma suna kaunar karatu kuma mun samu ci gaba. Menene ya kawo haka? Wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da ƙauye. Sarakuna suna iya ƙoƙarin su, NGO suna iya ƙoƙarin su, ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya ƙoƙarin su. To Allah kulli halin na san mun ci gaba. ta wannan bangare.
Kuma Hajiya, kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan, akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskar da ya shafi tattalin arziki. Idan na yi kwatance da mace ɗaya wadda ta fito, ko in ce zakaran gwajin dafi, a cikin wato wadda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya, wato Ngozi Nkonjo-Iweala. Wannan alama na nuni da cewa mata ma suna taka rawa. Sai dai idan muka duba arewacin Najeriya, har yanzu akan samu matsalolin da yake haɗawa da idan auratayya ne ana ma yara auren wuri, wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa.
To ko a arewa ai muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko ina at any international level. To amma mu tuna harkar mu ta arewa, ba ma so sawa ƴan uwan mu baya idan abiya ta so. An sun samu karagar mulki, mata sun taso suna abu, sai an mata wani jamhurin da wani bakin fantin da sai ta zama demoralized. Ai muna da mata isassu masu ilimi, masu hazaƙa, marasa tsoro. Ni nayi aiki da Ngozi Iweala a Federal Ministry of Finance, a sannan ina Deputy Director Training and Staff Welfare. Jarima ce, ba ta da tsoro. Kuma mu ma a arewa muna da su, to amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu ɗaga su ba. Daga sun yi ɗan kuskure, mu za mu fara zagin su. Su kuma can ɗaya ɓangaren, idan suka ji nasu ko sun yi laifi, guf suke yi, su yi shiru su mara musu baya. Sun san suna da laifi, amma ba za su faɗa ba. Saboda haka muna da matsala a arewa, dole mu tsaya mu san namu namu ne. Kuma muna da mata da suke marasa tsoro. Ga misalai, ga Naja'atu, ga Aisha Ismail, waɗanda na sani kurin na kusa da ni, dukkaninsu ba su da tsoro, babu gudu babu ja da baya. Amma ba za a mara musu baya ba. Daga kin fito sai a ce ai ƴar wance ce, ai wance ubanki kaza ne, ai kakanki kaza ne, ai ke kaza ce. To Allah kuwa, Allah ko Ghafurur Rahim ne, duk abin da bawa yi ko me yin ne, Allah mai rahama ne.
To bari mu dawo gare ka Aliyu Samba, a duba da cewa kai ke jagorantar kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata, wanda mataki ya kamata iyaye su ɗauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata, duba da yanda abubuwan suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin ƴaƴansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu?
To assalamu alaikum warahmatullahi. Da farko zan iya cewa yau mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda dan adam bai san kimar rayuwa dan adam ba, kuma dan adam da kansa yake iya kar kokarin sa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwan sa dan adam, ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin ya mu wani bashi idan an yi masa zai zamanto cutarwa gare shi. Wannan dabi'ar ta riga ta zamanto kamar ruwan dare a cikin irin society da muke rayuwa a cikin sa yanzu. To matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun dauka gaba daya, wanda ba wai ya takaita ne ga iyaye mata ba, wannan haƙƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba daya. Na farko akwai buƙatar a ilmantar da yara. Ilmantar da yara ba wai ina magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma makarantar Islamiyya da ake ba, a'a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abubuwan da danganci waɗansu abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwa. Yau za ku ga iyaye tana da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara 5, 6, 7, 8 zuwa shekara 13 ko 15, kullum abin da yake faru nuna mata shine kar ta kusanci maza. In ta kusanci maza ranta zai baci, za a hukunta ta, za a yi mata kaza, za a yi mata kaza. So amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusanci ta ko yi yunkurin yi mata wani abu, yanda ta faɗa. To tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka ga kina yin kaza, za a yi miki hukunci kaza, sai yasa ko da an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kama da yunkurin yin fyaɗe kuma an yi musu fyaɗe in sun zo cikin al'umma su shiru. To wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaɗuwar wannan fasaji na fyaɗe a cikin al'umma. Abu na biyu kuma shine lokuta mafi akasari idan an yi fyaɗe, al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗa, wanda wannan ita ce matsalar da ta fi damun mu a yanzu. Kuma ita ce abin da muke iyakar ƙoƙarin mu domin mu ga mun wayar da kan mutane. Babu yanda za a yi yau idan an faɗa gidan mutum an yi masa fashi, ka zo ka ringa cewa ai laifin ka ne, dan me zaka bar ƙauren gidanka a buɗe, ko dan me zaka sa kwaɗo mara ƙarfi, ko dan me zaka yi kaza. A'a, jaji ake zo a taya mutum, a taya shi alhini, a nuna masa wannan abin da ya faru da shi tsautsayi ne, kuma ana fatan Allah ya kare gaba, a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa. Amma mai yasa ba a yin haka akan waɗanda aka yi fyaɗe? Kullum wanda aka yi fyaɗe abin da ake ƙoƙarin nuna shi ne ita ce mai laifi, ta yi shigar banzani, ta ji kane mutuncinta, ta ƙin aure ne da maganganu makamanta haka. To idan muka duba kuma fyaɗen yanzu ƙananan yara ake wa shekara 5 ko shekara 2, wasu ma 'yan watanni. Dan a kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata 'yar wata 3 da aka yi fyaɗe, sai ta kuma ta shigar banza ta yi. Abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ce ta ba da gudunmawa mai ƙarfi gurin yaɗuwar wannan matsalar. Kuma babu yanda za a iya gyara wannan matsalar sai al'umma ta haɗu guri guda, ta kuma yi yunƙuri mai ƙarfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Dan matsala ta riga ta zo, dole akwai abin da shi ya haifar da wannan matsalar. To ya kamata al'umma ta zauna ta yi kyakkyawan nazari, nan daga cikin abubuwan da mu muka kasa a gaba kenan. Wannan kungiya ta mu ta Mazi Movement Against Rape and Sexual Violence. Duk karshen wata mukan bi kauyuka na karkara, irin karkara kan mu je mu tara al'umma gari, mu fadakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin ƴaƴa mata da ake yi, da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun dauka, wanda zuwa yanzu zamu iya cewa akalla akwai suspect da aka samu waɗanda masu da yawar wannan laifuka na fyaɗe a baya, akalla mutum 38 da a yanzu haka kotu ta riga ta yi conviction din su, waɗanda aka kai kotu sun kai mutum 70. To idan da a ce al'umma za su dinga ba da haɗin kai da gudunmawa, duk sanda aka samu irin wannan kisan, abu matakin farko shine a rishi kisan nan akai hukumar ƴan sanda. Hukumar ƴan sanda za su ɗauki victim ɗin, za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta, a duk rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report akan wannan al'amarin da ya faru. Daga nan su mika hukumar ƴan sanda, hukumar ƴan sanda za su dawo da wannan kisan zuwa state CID, wanda state CID za su yi iya ƙoƙarin su na ganin cewa an ɗauki matakin da ya kamata. To amma da aka sani ba a yi, akwai wannan ɗabi'a ta cewa wanda aka yi fyaɗen za su ana tsangwamar ta lokacin auren ta, ma a ringa cewa wancan an tsare mata fyaɗe, to sai mutane suke sa irin wannan fargaba a ƙirjinsu da ganin cewa idan aka yi ayyansu fyaɗe to gwamma aka kashe magana a yi shiru da ita.
Ban katsa numfashin ka ba a ɗan kwanakin nan, akwai wani rahoto da ke yawo na cewa uba ya yi lalata da ƴar shi, kuma daga bisani ya amsa laifin shi, sai daga baya kuma aka ce yana da taɓin hankali bayan an kai shi don a gurfanar da shi. To ire-iren irin wannan ma ana samun, ka yi magana ka ce al'umma su sa ido wajen an fidda wanda ya aikata irin waɗannan ayyuka, to amma sai aka samu a cikin al'umma wannan su ma iyaye suna cikin al'umma suke aikata irin wannan aika-aika.
Duk ina ka samu laifin fyaɗe al'umma ce take yi, shi zai ce al'umma ce ta bada kofar da al'umma take yin barna. Idan aka samu kes irin wannan nan da ko kuma kafin ma ta kai ga an samu, matakin da ya kamata a ɗauka shine su iyaye mata da akwai wata ɗabi'a wadda za mu iya kalanta a matsayin abin da ake so stereotype, da suke ganin cewa 'ya'yansu mata ba su suka jan su a jiki ba, kuma su mai da su kamar waɗanda ya kamata a ce sun kawo musu koki na dukkanin matsalolin da suka danganci rayuwarsu. Sai a kiyaye yarinya ko kuma budurwa tana yin rayuwarta ita kaɗai da ita, sai kawai yanta ta, ko da irin wannan abin ya faru da ita, yana daga society ana tsangwamar waɗanda ake yi, kuma kallon cewa a ce mahaifinta ne mata wannan abin, sai ta kame bakinta sai shiru, ko da hakan na faruwa. To abin da ya fi dacewa shine iyaye mata su da ayyansu mata a jiki, sannan su yi ƙoƙarin ilmantar da su, musamman abin da yake da alaƙa da irin wannan al'amari, ko da kuwa yaya kusancin wanda ya musu wannan abin yake da su.
To ana tilas sauraro, a nan za mu sallama da ku, sai mun sake dawowa makon gobe da yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku, musamman ma bakin namu. Ni Aisha Mu'az da ke muku fatan alheri, masu salama.
To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon.
Al'amarin satan mutane da yin garkuwa da su tare da satan dabbobi, lamari ne da ya addabi gwamnatin Najeriya domin haƙƙin al'ummar ƙasa da ke kanta, waɗanda mahara ke addaba su dare da rana, ana sace musu dukiya, wasu lokutan ma a yi wa 'ya'yansu ko matansu fyaɗe. Duk waɗannan abubuwa na damunsu, ana kuma kama su ana hukunta su gwargwadon zarafi.
Me sunanka?
Sunana Aliyu Umar.
Kes din me muka kama ka?
Kes din kidnapping.
Laifin me muka kama ka da shi?
Mun kama ne da bindiga.
Bindiga wace iri?
Da yake.
Alshashi nawa?
Alshashi 170.
Me yake da shi?
To ina rike da shi ne ina aiki. Sunana Bello Commander.
Bello Commander. Okay, kes din menene muke rike da kai ana?
Kes na shani. Shani ne na dauka saman gada kan shi.
Mai me sunanka?
Sunana Muhammadu Mujumba.
Kes din da muke tuhuman ka da shi?
Kes din bindiga.
Can baya ka taɓa ba da bindiga ko ka taɓa ba?
Na taɓa ba su.
Bindiga guda na?
Mu uku mun ba da bindiga bakwai.
Guda bakwai. Okay, yanzu ina bindigar da muke nema a hannun ka tana ina?
To wallahi bindigar nan tana ga wani yaro, kuma yaron ban san inda yake.
Ya sunan shi?
Suna na Bello.
Bello, ya alaka ka da shi?
Alaka na da shi da zamfara muna tare, lokacin da Gimba ya kama mu na ba da bindigogin, ko da Nizo suna cewa mu muna kama ɓarayi, shine ya gudu.
Gwamnatocin jihohi, musamman Katsina da Zamfara, sun yi ƙoƙari na yin sasanci tsakaninsu da masu aikata waɗannan miyagun halaye. Ko a makon da ya gabata, gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Muradin ya yi tattaki ya zuwa cikin daji da daddare tare da waɗanda suka tuba, suka je suka amso mutanen da aka sace su makonni suna cikin dawa. Ga ma jawabansa.
Shi Allah ya taimaka shi ta muke ta magana akan sulhu. Sulhun nan ya yi koyi. In ba duk da sulhu ko gaba a bani ko kwabo ba, amma muka nan ne su muka amso. Allah ya kaddare wa suka ba mu ku domin ku tani ku sadu da iyalin ku. Don haka ina son ku dauki wannan abu jira ba ci daga Allah subhanahu wataala. Sannan ina son ku kare mu Allah godiya ba wai mu bane Allah ne ya fitar da ku, mu mun zama kawai sanadiya don mu yi magana domin a fito da ku, kuma za mu sa a kai ku asibiti a kula da lafiyar ku. Muna son ku samu kamar kwana uku gwamnati ta canza muku kaya, ku kai ku asibiti a kula da lafiyar ku, sannan ku koma inda iyalin ku. Allah shi kare kare gaba, Allah shi kare mutane. Haɗa yan Bauchi
ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya tsirar da su ɗin ya yi bayani.
A ƴan karama kwanan mu 29 yau sun ce za a jami'ar da yi kwanan kwana ba su shi don mun cika kwana da lafiya ko an kawo kuɗin ma ba ta bukata za su kashe mu. Kaga Allah ta'ala sai ya yi godi mutum lamarin da zai su da wani kuma da haka mun ba mu da abin da za mu gaya masa. Allah ya sai zai yi tsakanin mu da ubangiji wata addu'a ta alkhairi ya sai kama hannu. Allah ya sa manzo Allah sai ya sallama kama hannu shi ranar kiyama.
Amma kuma har yanzu al'amarin ana samun saukinsa, amma kuma sai ga ya sake bijirwa. Misali kamar hanyar Abuja wanda al'amura suka lalace.
Ga ma barayi sun tsara hanya. Amuro ba su yasa hanya Abuja sun ya sakin titi. Lenin tafiya zuwa Abuja ba kowa. Ga mu kuma a lenin ku shiga Kaduna. Ga troop nan na sojoji da police.
Shin meye musabbabin da yake jefa wa'annan matasa suke shiga wannan mugunyar hanyar samun kuɗi?
Sunana Muhammad Lawal Abdullahi. A baya ba yawanci wanda suke aikata irin wa'annan laifuffuka mutane ne daga cikin gari su ɗauki mutum ko su je su tsare shi su kai shi can bukka su aje wurin Hilani. Ganin haka su kuma Hilanin yawancinsu su ma ana addabarsu da sace-sacen dabbobinsu da kuma yi ma 'yan uwansu fyaɗe. Idan aka kasance a kansu irin haka sai ka ga zukatansu sun yi rauni, gashi ba su san wata sana'a ba sai wannan, sai su ga cewa su ma ya kamata a ce sun nemi makamai sun tanada domin kare kawunansu akan wa'innan miyagun abubuwa da ake yi musu. To wa'insu daga cikinsu ana tafiya tana tafiya suka ga to ai ba su da dabbobi na sana'o'in da suke gudanarwa, kawai suka mai da shi su ma sana'a. To shi yasa yawanci yanzu ake ganin cikin kashi 100 kusan kashi 99 na masu aikata wa'innan miyagun laifuffuka Fulani ne, amma asali a baya ba sana'ar su bace ba.
Me sunanka?
Shehu Adamu.
Me kai aka kama ka?
Kimashi.
Kidnapping?
Kidnapping.
Sau nawa kai kidnapping?
Sau uku.
Kai da su adawa?
Ni da Salihu, da Adamu, Dawa, da Abdu, Dawa, da Garba, da Italiya Gumanda.
Doka dawa Alhaji ce da nawa aka baku?
Miliyon.
Na biyun da ka kira Alhaji waye?
Alhaji Garba.
Nawa aka baku?
Miliyon 200.
Nawa aka baka?
10,000.
To na biyu kuma fa?
5,000.
A cikin miliyan ɗaya da 5,000 baka?
Yes, ba kariya.
Sakaci ne da aka samu daga ƙungiyoyinmu na addini da kuma gwamnatocinmu, domin a baya akan samu ƙungiyoyi na addini suna shiga suna faɗakar da su suna jan hankulansu, mutane ne masu tarbiya masu hankali. To ganin yanda yanayin ya koma ba a samu ana shiga ga jahilci ga rashin abun hannu, to dole ta sa suka samu kansa irin wannan yanayi.
To aya takaice tambaya shine ina mafita?
Mafita dai a takaice shine dole a koma mabaya, wa'innan ƙungiyoyi da muke da su na addini da jami'an tsaro su sa hannu a ganin cewa in an kama wa'innan mutane ana yi musu hukuncin da ya dace a shari'ance, ko da an yi musu wata ɓanna a ba su sakamakon da ya kamata a ba su don a fatanta musu rai. Wannan zai taimaka wurin kawo sauƙin wannan al'amari insha Allah.
Kun ga wa'annan da suke wannan abubuwan, kun ga wanda aka hira da shi sun yi sun karɓi miliyan 2 sun karɓi miliyan 3, an tambaye shi nawa ya bayar, nawa aka bashi, yace 5,000. Shi wanda ya je wannan abun 5,000 aka bashi, yace aka sake kuma aka bashi 10,000. Wallahi jahilci ne kawai. Muna da masu kuɗi, muna da du'at. In aka je aka ilmantar da wa'annan, in dai za a je kashe mutum dan a bashi 10,000, wallahi idan ka bashi sana'a ka koya mishi abubuwa zai ba zai kashe mutanen ba. Saboda haka masu kuɗi ku fitar da kuɗaɗen ku, malamai ku fita ku sa yaran ku gajeji su shiga ƙauyukan nan. In Fulani ne akwai Fulani ƴan uwansu wa'annan kinnafar da suke garkuwa da ɗan adam, Allah ya gane da su, Allah ya kawar mana da wannan abubuwa.
Jami'an tsaro suna sadaukar da rayukansu da kuma sauran ƙoƙari don kare rayuka da dukiyoyin al'umma, saboda haka suna buƙatar haɗin kan jama'a kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya yi mun bayani.
Yakin nan da muke da ta'addanci da ƴan ta'adda yaki ne wanda yake gagarumi wanda ba za mu iya yi mu kadai ba tare da mutanen gari sun taimaka sun ba mu haɗin kai ba. Yanda barayin nan suke neman al'ummar gari haka suke neman mu kuma tsakanin ƴan sanda da sojoji ba a waye gari ai sati guda ai wata guda baka ji an ce wani abu ya same mu ba ko na mutuwa ko na rauni daga yakin da muke da waɗannan ƴan ta'adda. Yanzu yanda suka fito suka yi face to face da jami'an tsaro haka muke so su fito su yi face to face da waɗannan barayi da tuni mun yaki wannan yaki da ta'addanci a jihar Katsina. Gwamnati da tarayya da gwamnatin jiha da jami'an tsaro baki ɗaya mu muna iya bakin kokarinmu domin mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan ta'addanci a jihar Katsina. Muna neman haɗin kai da goyon baya.
Sanshabi Malfashi, Murai Amurka, daga Katsina a Najeriya.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOE America mai magana Alhaji Buba Illela. Wadar da Sokoto State Najeriya. Na ji shirin BBC na faɗa a cika wani ya ce wai ana samun wuta megawan 1500. To wallahi mu karamin hukumar mu ta Illela yanzu mun shiga wata 5 da mu da gada ba mu taɓa ganin ma wuta nefa ba. Saboda abubuwan sun kare ba su wuce ta biyu uku ba ko zuwa 5 amma mun shiga wata 6 an kasa samu nan. Gwamnatin jihar Sokoto ta kasa samu nan. Dama wanda ka taimako mu yana gyara mu wutan nan. Salamu na gyara mu na ita duk shekara an talalace shi na gyara mu na ita yanzu mun yi wata 6 ba mu da wutan nan dani tsakanin mu daga da Illela dan haka muna kira a gyara mu na wutan nan dan mu amma shi mu kaman ma ba ƴan Najeriya muke ba. Nagode dan magana Allah ya buba Illela wata ta Sokoto ce Najeriya.
Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi gunza gunza local gamman jihar Kebbi Najeriya. Ina kira ga Jalal Muhammadu Buhari da gwamnoninmu na arewacin Najeriya ko kuma duk inda aka fi shirin a miki su ito su nemi talakawan Najeriya a kuwa na kalmar da suka bege su da ita barayi daga bayan su suka ja duk illata aka faɗa ciki na matsanancin rayuwa na wuyace-wuyacen abinci yau ga boda bai ta boko haramun gaki da nafi duk wani bala'i ya tattara cikin ƙasar nan ko babu guda da an kai magani sannan mutanen ƙasa suna ta hankuri sannan a ce har yanzu shi shugaba Buhari ya kasu gano akwai matsala ta tsaga ya kasu gano akwai yunwa ta tsaga ya kasu gano talakan ƙasar yana cikin tsaka mai wuya saboda haka muna kira da shugaba da Muhammadu Buhari da babban murya dawo gurbe talakan ƙasar tun wancan gurla da ya kai shi ba yau ƙasar Najeriya babu wani abu da an kawo talaka babu ruwan sha babu magani babu tsaro babu sannan an kabarin talaka zama lafiya ana jihare da mummunan kalamai ya dawo ya roƙi ƴan Najeriya gawara gononi arewacin Najeriya su roƙi ƴan Najeriya gawara kuma su gyara fashin rumbu abincin da an kai wuyata da matsalar ciyan yunwa da kai mutane ga haka nan ban mu ce babu bargurbi ba ban mu ce babu ɓata gari ciki ba amma mutane sanadiyya asirin haɗin wuyata.
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.